sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bakwani ya bullo muku a shirinmu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin na wannan lokaci za a ji cewa shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawan kasar bukatar karin kasafin kudaden da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi kasar. Za a shi wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda ta yi da sanata Muhammad Ali Indume akan wannan batun. Malaman makarantu a jamhuriyar Nijar sun yi tsokaci game da ake jarabawar kammala karatun sakandare a matakin farko wato breve daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa 6 ga watan Yuli. Idan kuma muka sake koma a tarayyar Najeriya za a ji cewa al'ummar jihar Adamawa ta koka da tsadar kayayyakin masarufi a wannan lokaci. Sannan kun ji cewa hukumomin da ke yaki da fatauci mutane a jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya za su cimma wata yarjejeniya nan gaba da za ta ba su damar kawo ƙarshen fataucin mutane a waɗannan ƙasashen biyu. Muna ɗauke da shirin na ƙasa da kuma sharhin jaridun Ghana, amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labaran duniya.
Wata fashewar bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Talata a wata kasuwa da ke yankin Tigray na kasar Habasha, yayin da sabon fada ya barke a wasu yankuna da ke wajen Mekele, babban birnin yankin. Bom din ya tashi ne a garin Togoga, yamma da Mekele, da misalin karfe 1 na rana. Akwai rahotanni masu karo da juna kan fashewar ta faru ne sakamakon wani jirgi da ya jefa bom din, ko kuma alburusan manyan bindigogi ne suka watsu cikin kasuwar. Jami'an kiwon lafiya na yankin sun tabbatar da kashe akalla mutane 43 tare da jikkata wasu da dama. Berham Gawetti, wacce take sayar da shayi domin neman kuɗin abinci, ta ce ta ji rauni a hannu yayin harin. Da farko sun fara jefa bom a cikin kasuwar, sannan daga baya suka ci gaba da jefa bama-baman a gidaje. Na ji rauni a hannu sanadiyar wannan harin na bom ɗin. Ina matukar fama da hannun, kuma yana yi min raɗaɗi. Kamar yadda ta faɗawa wakilin muryar Amurka a asibitin Haidar da ke Mekele. Ma'aikatan lafiya sun ce sojojin Habasha sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya isa wurin da harin ya faru. Nagasi Bahanni, wani mazaunin Mekele wanda ya ce ya ga mutane 3 sun mutu a gabansa, wasu kuma suna fama da jiki. Yayin da sojojin Amurka ke janyewa daga Afghanistan, gwamnatin shugaba Biden na Amurka na fuskantar ƙaruwar matsin lamba kan kwashe 'yan Afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojan Amurka a tsawon shekaru 20 na yakin. Wasu gungun 'yan majalisu na dukkan bangarorin jam'iyyar kasar suna roƙon fadar White House da ta yi jigilar 'yan Afghanistan da suka yi aiki a matsayin tafin toci ko kuma suka taimakawa sojojin Amurka zuwa wani yanki mara haɗari kamar Guam, wanda aka yi amfani da shi wajen tallafawa 'yan gudun hijira bayan yakin Vietnam. Ya zuwa yanzu gwamnatin bata bada wani tabbaci kan wannan shawarar ba, tana mai da hankali ne kan faɗaɗa shirin bada biza na musamman ga 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wajen ayyukan Amurka. Da yawa suna cewa duk wani abu da majalisar za ta yi zai makara kuma ba zai isa ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Shugaban mulkin sojan Myanmar ya halarci taron ƙasa da ƙasa a Moscow, wani al'amari da ke nuna sha'awar Rasha na inganta hulɗa da ƙasar, duk kuwa daga kausar suka daga ƙasashen duniya. Sojoji a Myanmar sun hambare zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. suna masu cewar gaggarumin nasara da jam'iyyar ta samu a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba na cike da magudi. Jami'an tsaro sun murkushe masu zanga-zangar a baki ɗayan ƙasar na rashin amincewa da karɓe iko da sojoji suka yi, inda suka kashe ɗaruruwan masu zanga-zangar tare da gudanar da kame. Shugaban mulkin sojan ya yi ikirari a jawabinsa da ya yi a jiya Laraba a taron, cewa yana ƙoƙarin ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya da ya sukurkuce. Ma'aikatar tsaron Rasha ta shirya taron. Wani sabon binciken jin ra'ayi da aka yi game da manufofin Amurka kan wani babban rikici a gabas ta tsakiya ya gano kusan rabin 'yan jam'iyyar Democrat suna son kasar ta ƙara himma wajen tallafawa Falasɗinawa. Sakamakon binciken cibiyar nazarin jama'a ta kafar labaran Associated Press ya nuna cewa ci gaba da rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar shi ma ya fara kunno kai a wurare da jam'iyyar ke da ƙarfi. Binciken ya yi nazarin ra'ayoyin Amurkawa kan yadda gwamnatin Biden ke bullo ma rikicin Isra'ila da Falasɗinawa a wannan watan. Hakan ya biyo bayan mummunan yaƙi na kwanaki 11 na watan Mayu tsakanin Isra'ila da Hamas.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu za mu tsunduma a taskar rahoton da muke ɗauke da su, inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa buƙatar ƙarin kasafin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi ƙasar, wadda aka warewa naira biliyan 700. Sauran kuɗaɗen za a yi amfani da su wajen rigakafin cutar coronavirus da yaƙi da cutar nan mai karya garkuwar jiki wacce aka fi sani da HIV ko kuma VIH/SIDA. Shugaban kwamitin kula da harkokin sojojin ƙasa, Sanata Muhammad Ali Indume, yana ɗaya daga cikin sanatocin da suka riƙa ƙorafi akan yadda hukumomin tsaron ƙasar ke fama da rashin kayan aiki. A wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda ya yi ƙarin haske akan yadda za a kasafta kasafin a naira biliyon 895 da shugaban ƙasa ya kai masu a majalisar, ga yadda hirarsu ta kasance.
Shi shugaban ƙasa ya amsa kiran da muka shayi da kuma 'yan Najeriya gaba daya akan cewa idan soja za su to samu nasara a yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga da kuma 'yan IPOP da sauransu wanda sojoji suke ciki, to tabbas sai an ba su isasshen kuɗi don su sayi kayan aiki na zamani da wa'ansu na'urori da suke bukata da kuma kamar artashi da sauransu. To shi shugaban kansa ya ansa wannan kiran kwarya-kwaryan wato abinan kasafin kuɗi don a tabbatar da an maganta wayannan koke-koke da buka kawo. Kuma a cikin kasafin kuraya-kuraya da aka kawo din, mafi yawa daga cikin kuɗin kusan kashi 80 daga ciki ma sojoji ne da jami'an tsaro don su samu kayan aikin da suke bukata. To tun da ake tarihin kasan nan ba a taɓa yin irin haka ba, don a kasafin kuɗi na wanda suka kawo, wanda aka sa hannu a kai na farko ma sojoji kawai a kasa da biliyan 30 aka ware musu don yin haka. To amma yanzu da ake an samu wato yafi wato kashi yafi so an kawo abinda ya ninka shi so 20, to muna tabbacin akan cewa insha Allahu za a samu sauki, don abinda sojoji suke bukata wanda ni na fahimta na zaga a zaman chairman na committee on army shine cewa ba su da isasshen kayan aiki. Wannan damuwan shi yafi maganan yawan su ma, don idan suna da isasshen kayan yaki da na'uran da suke bukata da haɗin kai da suke bukata, to insha Allah za su dinga samun nasara. To gaskiya muna yabawa shi shugaban ƙasa akan wannan yunkurin da yayi, don a yanzu kam mun gani a ƙasa sai dai abinda zai rage. Mu kuma majalisa ba za mu ɓata lokaci ba, insha Allah za mu tabbatar cewa an bada approval ma wayannan abubuwa. Sai dai kuma abinda ya rage
su masu bangaren zattarwa wanda suke karkashin shugaban kasa ma'ana Ministry of Finance kenan su tabbatar cewa kudaden nan da zai yi a ba mutanen nan kai tsaye don kayan aiki za su saye da shi kuma mostly kasan ba sa so su bayar da kayan su akan bashi kuma ko an bayar ma sai an daddo lokaci don ba abinda zaka je ka dauka kamar a cikin shago bane ka dawo da shi gida kuma ban da haka ba kayayyaki bane wanda ake kira su a cikin Najeriya wayan su ma tafiyan su daga inda aka yi da su zo zai kai wajen sati 6 ko sati 4 to abinda ya rage yanzu idan mu mun gama namu shi shugaban kasa ya tallafa nu akai to su mutanen wato Ministry of Finance shirya akan cewa za su ba mutanen nan kudin nan a lokacin da ya kamata
to me zai zama makomar wannan asusun tallafi da dama kuke da niyan yi ma hukumomin tsaron kasa
eh wannan ba zai hana yin haka din ba don gaskiya a zaman Najeriya duk abinda ya kawo mana wato hali mu ya samu a cikin halin da muke ciki din don dama an yi banza da maganan tsaro police ba su da kayan aiki ba a kula da su ba rike su ba kyau sojoji suna zaman wani iri albashi ma dai da wuya kuma bai kai ya kawo ba kuma allowances din su da ya kamata su biya wayanda suka sadakar da rayukan su ba abun a zuwa gani ba in kin je wajen wayan su kasashe ko nan Niger ko nan Cameroon ko inda dai na sani kaman Cairo da kuma sauran kasashen jami'an tsaro ana kula da su sosai don sadakar da ransu suke yi don a samu zaman lafiya
to daga tarayyar Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Niger inda hukumomin da ke kula da ilimi a kasar suka ba da sanarwar dage jarabawar daliban da ke neman takardar shaidar kammala karatun sakandare a mataki na farko wato breve daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa 6 ga watan Yuli bayan da aka gano wadansu alamun yunkurin satar jarabawa a wata hira da wakilin muryar Amurka birnin Yamai Sulaiman Mune Barma yayi da wani malamin sakandare mai ta Sha'ibu Danbashi yayi kira ga hukumomin kasar da su gudanar da binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan yunkurin da ke barazana ga sha'anin ilimi
shi wanda ga tsara jarabawa ya kamata ya dauki matakan sun ka dace ka irin wannan sata ta hito dan babbar sata ce cin sata mai illa abinda mun kan jira shine hukuma ta hito ta yi bayani ta ce ga dalilin da mun kadada mata tuta ta gayi ba kai shekara guda kana shirin jarabawan ka sati kasa ga sati guda an ce maka an daga abu ne mai kawo rugudani amma misali duka yan lakon an sake su dan su je su yi su shirya su je runun jaraba yanzu da wuya a ce su komo su yi karatu su ko uwayen daya duka abin da ya kawo rudani a kansu
sai ka shafa shekaru da dama gwammai kana aikin malinta har Allah ya sa kai ritaya ya kamata ai idan irin haka ta samu
diba kamar abin da ya kamata ai ai rishin shawara ne ko inda shi mutanen minister sun kire shawara uwayen iya malamin makaranta a zo a gaya musu dalilin ni a matsayina jin ne kai abubuwa na da ba su dace ba abinda an kai shekara guda ana tsarawa ba ta yiwuwa a ce sati guda daga shi aiki a sha ne idan gaskiya ana son gaskiya idan an sata su duk waɗanda a shugabannin wannan tsare-tsaren kamata ya yi take yanki a kore su a hukunta su kan ya kamata a yi to sai kasance shekarun baya ma akwai lokacin da ana cikin jarabawa an gane an yi sata jarabawa mun wanda addirakta na tsare-tsaren jarabawa an yi tsammanin za a sake mishi matsayi mai hanzancin da kuma yau dinga shi ne ga tsara jarabawa abu ne da bai dace ba
to a halin yanzu sai mu sake koma tarayyar Najeriya yanda a jara Adamawa al'umma ta shiga cikin wani hali na aka nake yi sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi kamar hatsi da kayan gwari da sauransu kamar yanda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilinmu Salisu Muhammad Garba daga jara Adamawa
a yayin da buhu masara ke zama naira 27,000 a kasuwar kauye. A duniyar kayan miya kuwa attarugu ne ke yi wa al'umma dukar kawo wuka. A jihar Adamawan lamarin ya fara tashi daga hatsi, inda a daidai wannan gabar tattasai da attarugu yana nema ya gagari kundila, yayin da al'umma suka tabbatar da cewa a daidai wannan lokaci a kasuwanni a jihar Adamawa attarugu da tattasai baka isa ka mika naira 50 a baka ba, sai dai daga 200 abin da yayi sama. Hakan ta sanya na yi kokari domin jin ta bakin al'umma masaya wannan kayan miyan. Na koyi nasarar zanta da su domin na je kasuwar Gwari dake bypass a jihar Adamawa a birnin Jimeta. Na ko samu masu saya yayin da suka tabbatar min da cewar
za su sayan tattasai da tarugu ne, ina zo na tare kuma abun ya ji karfi bayan da muke samani ba. Da dai muna dan samu na naira 50 amma yanzu daga 200 ne zuwa sama shine yanzu suke bayarwa.
Da zo sayan tattasai da su a tarugu ne a nan gurin kuma gashi kayaki su yi tsada yanzu. To sai ma bayan da muke sayan shi kwanakin baya ba. Kwanakin baya muna iya sayan abun nan akwai naira 100 ne naira 50 to amma yanzu abun ta rikice ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ga ma wannan tarugu na sayan shi naira 150 ne sakamakon da muna samun sa naira 170 ya zama naira 150. Babban matsalan ba mu san me yake faruwa ba. Ina samu na 50 70 yana isa na amma yanzu wannan na rike shi ma na rasa ya za yi in kai shi gida saboda ni a ido na ma na san ba zai ishe ni ba. Don wannan lamarin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wannan tsadan hawawan kayan gwarin yayi tsamari, hakan ta sanya na yi kokarin zartawa da shugaban kungiyar masu sayar da kayan gwari a jihar Adamawa. Na koyi nasarar samun shugaban kungiyar masu sayar da kayan gwari a jihar Adamawan nan take ya umurci Alhaji Hamisu Dahiru da ke zama mai tsawatarwa a kungiyar masu sayar da kayan gwari na jihar Adamawan shine wanda ya tabbatar mana da cewar wannan lamari dai da ake tunanin suke sa waɗannan kayan suke hawhawa akasari ma dai hawhawan lamarin ya taso daga manoma ne.
Idan ka duba lalle rayuwa ko ina akwai masita da masu ruwa su ma sun shiga wani yanayi yanzu kuma sun ƙara. Dole ne mutane su ga kamar ko shi kayan gwari ya yi tsada su yi wayo wayo saboda talakawa da masu kuɗi kowa yana amfani da shi. Kuma mutane muna ba su haƙuri ko muna rarrashin zuciyarsu da su yi haƙuri. Wannan tsada din ba daga kasuwancin mu bane, yanzu komai ya koma hannun manoma. Daga inda ake siyo shi da yake tsada yake zuwa nan mu ma mu sayar mu samu wani abu wata rana. Wata rana kuma kayan gwarin ba faduwa za mu yi duk da wannan tsada. Wannan tarugu da tattasai din dukkansu yanzu babu shi da yawa a Najeriya musamman a jihar Adamawa. Yanzu wannan da yake da ɗan tsada din kaɗan ma muna da shi a Adamawa amma haka ake siyo shi tsada 20,000 da wani abu ake siyo shi a Adamawa kamar gefen mu ba.
To sai mu ce Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kawo wa wannan lamarin sauki domin kuwa al'ummar jihar Adamawa suna da shiga halin ne yasu akan wannan tsadan ababen masaruhi. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To yanzu kuma sai yankin Agadez dake arewacin jamhuriyar Nijar, inda hukumomin da ke yaki da fatocin mutane na Nijar Najeriya suka gudanar da wani taro domin nazarin hanyoyin da za su bi wajen ara azama ga yakar fatocin mutane dake cigaba da yin kamari a wannan kasashen guda biyu. Hakan kuma ya biyo bayan wata ziyara da shugaban hukumar da ke yaki da fatocin mutane a Najeriya Hassan Hamisu Tahir ya kai a yankin Agadez a kwanakin baya, wanda a ƙarshen wannan ziyarar ya tattauna da manema labarai. Ga kuma ƙarin bayanin da ya yi kan wannan batun.
Babban dalilin zuwan mu nan Agadez domin mu samu haɗuwa da 'yan Najeriya waɗanda suke nan Agadez, musamman waɗanda aka kawo su domin harkar fatauci ko kuma suka zo nan suka tsaya suka dakile ba su iya wucewa zuwa Libya da shauran wasu garuruwa ba, na farko kenan. Na biyu kuma mun zo domin mu samu haɗin kan hukumar Nijar ta yanda za mu yi mu ga yanda za mu dakile wannan harka ta fataucin bil'adama da kuma shigar mutane zuwa wata ƙasa ba tare da izinin su ba. Mun je inda suke an tara mana su, mun yi musu jawabi, mun ɗauki sunayensu kuma mun yi rubutu da yawa a kai wanda yake muna fata mu tafi da shi Najeriya mu ta yanda za a yi mu taimaka musu. Wato babban matsalar da muka ga sun fuskanta shine yawancinsu an kawo su ne ba tare da saninsu ba. Me nake nufi ba tare da saninsu ba? An yaudare su akan cewa za a kai su Libya ko za a kai su Italy ko za a kai su wasu ƙasa ta turawa domin su samu aiki. Sai aka zo suka karke a nan su bisi koma Najeriya ba, su bisi je Libya ba, su bisi je Italy ba, su bisi je ko ina ba. Sai zaman da suke yi a nan babu abin da za su illa su badala. Musamman mata.
Masu sauraron mu karku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne na musamman daga nan birnin kwanin jamhuriyar Niger ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A halin yanzu ga Sulaiman muna bar ma ɗauke da shirin na kasa.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mummuni Barma. Kamar yadda watakila aka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, kungiyoyin na kasassu a jamhuriyar Niger, mambobin gamayyar Federation des Personnes Handicapées, sun gabatar da bukatunsu ga sabuwar gwamnatin kasar. A wata sanarwar da suka fitar, waɗannan kungiyoyi sun yi kira akan batun inganta sha'anin ilimin na kasassu da na kiwon lafiya. Batun samar da aikin yi da a ɗaya gefe maganar koyar da masu bukata ta musamman sana'o'in hannu na daga cikin abubuwan da waɗannan ƙungiyoyi ke fatan ganin mahukuntan Niger sun gaggauta ɗaukan matakai a kansu a matsayin wani ɓangare na matakan yaƙi da sana'ar bara. Shirin na yau ya tantauna da mata masu bukata ta musamman don jin irin abubuwan da suka fi cinye musu tuwa a ƙwarya.
Assalamu alaikum jama'a, ni sunana Fatima Bakar Madan Ibrahim, ina cikin kungiyar Association ta Nakasassu ta Niger, ni ce organization. Gwamnati dai gaskiya wadda ta huce ta yi mana duk kokarin da ta kai, ta yi mana shirkani da Allah. Me muna son ƙari ne, muna son ƙari saboda an yi mana hanyoyi waɗanda sun kai karatu, an ba su ƙaruwa cikin su ma doke su aiki. Kuma fannin wajen likita ana kulawa da mu, muna da takarda da take badawa mu je ayi muna magani, ba dai sai mun biya wajen magani, muna sayan magani mai yin wani consultation duka. Wallahi eh, wannan kai wallahi muna da takardun da ake muna shi, ban samu gode. Kuma muna nema ga gwamnati kudin nan da yake badawa ayi ma na kasassu wani gyare-gyaren wuta da wani karatu da wani menene. Gaskiya sun muna kadan, muna so Bazu Mohammed presidentinmu mai kasa ya kara muna, ya karfafa harkan nan ta je a gaba. Kuma masu aikin hannu muna so a kama muna, muna aikin hannu babu irin aikin da bamu iya ba. Kaman dai a ce maka harkan likita hakan gari gunan nan mun iya su, wani gidan sabro mun iya shi, mun iya ba vetkin ga aiki dai iri-iri mun iya. Gwamnati ya kama muna saboda kokarin da muka ranga yi na abarbara, wanda kaga yana bara ya rasa aikin da zai yi ne yake yin gabara. Muna musu gargadi, muna waye musu da kai na su barbaran nan. Mu duka ayi aiki tare, a ce yau a Niger ma babu na kasashen daga bara. Lalle in gwamnati ya kama muna, wallahi tsakani da Allah za a barin bara.
Haja a wannan hira da muke kina magana ne da sunan daukacin mata na kasassu na nan jamhuriyar Niger, menene matsalolin da suka fi damun ku ku mata?
To wallahi matsalolin mu dai manya matsalolin mu, ba mu da kasuwa masu aikin hannu, babu kasuwa. Kuma ma'aikatan nan da ake doka a ƙara, kuma a ƙara musu kadan, tunda bisa kai ga 100 an ce a doki 5, to kenan a ƙara, saboda akwai kiyawa na kasassu sun kai karatu suna na yau zaman ba su samu aiki ba. Kenan in anka ƙara kai, kowa wanda yayi karatu shi zai wucewa. Masu aikin hannu su kuma a yi kokari a rika koman da gare su. Wannan sabuni da ake sai ana wankin ma'aikatu su ci ko ina, duk mata na kasassu sun iya shi. Kai daidai da garin rogo yau wurin gada nake, ni ina yin garin rogo, ina yin tapioca, sai ka ce ma da kasashen waje an kai to shi, kuma nan muke yin shi. Kuma muna so nan kungiyar mu ta federation gwamnati ya kara muna gida, a ba mu hili mu samu ayi muna gini wuri ya bunkasa. Ya muna kadan federation, ya muna kadan, muna so a taimaka muna.
To yaya ake ciki ne game da yancin da haƙoƙi na mata na kasassu a yau a nan Niger, kamar a tsarin zamantakewa da jama'a da kuma yadda mu'amala take a ma'aikata ko a makaranta da dai sauransu?
Mun gode ma Allah saboda mu da na kasan mu duk inda mun ka tayi tare da masu cine, mu mun gani kamar daidai ne, babu wani bambanci tsakanin mu gaskiya. Kuma muna so wannan shekara da za ta zawa zaben nan da za a yi, kenan gwamnati ya sa federation cikin wannan tsari
saboda mu mu tashi daidai tare da kowa yanda kamata. Muna fatan gwamnati yi muna wannan kokari.
Me kuke bukata game da abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi wa ƴaƴanku?
To wallahi abun da muka so yana da yawa, saboda muna so ɗiyan mu a yi musu hanya inda su karatu, karatun su ya bunƙasa. Sai ka gani dan nan kasashe ya kai kadan, sai ka ga yayi karatu, sai ka gani kuma ya komo da baya, babu wani abun ga dan komai na kasaka. In ɗanka ya samu wurin shiga yayi aiki kenan, alhamdulillah, ka gode ma Allah. Muna son gwamnati ya kula mana da wannan, kuma da tsarin likitan nan an kula da mu ha, amma gaskiya muna son ƙari. Wannan kuɗi da ake bada su fansu shi ma gwamnati ya ƙara mana, cikin shi ne muke tsare-tsaren mu biyan wuta da ruwa da harkar lakwalkin nan duka. Kenan muna so gwamnati ya ƙarfafa wannan abu.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. Yanzu a madadin bakuwar shirin na ƙasa, Madam Fati Bubakar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku, Allah ba mu alheri.
Madalla an gaida da Sule Mumuni Barma a halin yanzu, sai Redwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun na yau, kuma a cikin jerin kanan labaran ta na zakulo wannan labaran. Ku samu sha'awa a kimiyyar aikin jarida. Professor Queen ce ta nuna wa 'yan jarida haka, kuma ga abinda jaridar ta ce. Ga yi kira ga 'yan jarida da su samu sha'awa a cikin kimiyyar wato aikin jarida, yadda za su samu bayar da rahoto na kimiyya, fasaha da kuma bincike yadda ya dace. Professor Marian Kui, muƙaddashiyar director na cibiyar binciken albarkatun noma na majalisar bincike na kimiyya da masana'antu, da ta yi wannan kiran ta nuna cewar wasu 'yan jarida suna gazawa wurin tada labaran kimiyya sosai saboda ba su da fahimtar wannan fanni. A ra'ayinta, 'yan jarida su ne jama'a suka fi saurara, saboda haka ya zama wajibi gare su su fahimci lamura da suka danganci kimiyya domin sadarwa sosai. Mamban majalisar dokoki a ƙarƙashin tikitin jam'iyyar National Democratic Congress a mazaɓar jumuru cikin jihar Yammaci, kotu ta umurci ta gabatar da takardun da ke tura matsayinta na 'yar kasar Cote d'Ivoire. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce wata babban kotu a sakindi ta baiwa mamban majalisar dokoki da kasa Afo Tofi umurni ta gabatar da takardu cikin kwanaki 10 da ke tabbatar da cewar ta shure matsayinta 'yar kasar Cote d'Ivoire. Wannan umurni an yi shi ne a cikin shari'ar da ke gudana akan halaccin Dr. Afo Tofi na riƙe matsayin mamban majalisar dokoki a nan Ghana. Ita kuwa jaridar The Herald wadan labarin ta ruwaito ofini ya kai ƙara ga ainihin babban alƙali game da alƙalin da ke cin shari'a, wato rashin adalci dangane da kalaha alƙalin da ke cin shari'arsa. Jaridar ta ce tsohon babban jami'in zartarwa na Cocoa Board Dr. Stephen Kwabena Opuni ya kai ƙara ga babban alƙali na ƙasa Justice Kwesi Enyebua, yana mai neman a janye alƙalin da ke cin shari'arsa. Wannan wato shari'a dai na tsohon shugaban Cocoa Board an dakatar da shi a dalilin ƙara da aka aikawa babban alƙalin wadda ake buƙatan ya yi tsakani. Dr. Opuni a sau biyu yana gabatar da nemar janye wato alƙalin da ke cin shari'ar nasa Clemens Honeyinuga, sai dai duka wannan lokaci ya gaza samun nasara yadda Dr. Opuni aka umurce shi ya buɗe kariyarsa. A ranar Juma'a 18 ga watan Yuni, Justice Honeyinuga ya nuna cewar ya samu kofi ɗin ƙarar da aka aikawa babban alƙalin, ko da yake ya iya bayyana abin da ke kumshi a cikin ƙarar. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Masu rarren mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger. Masalam.